بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر أشرين دبقي قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار شكرا دبو آل لريه أولى تلاتين دترا ديدي دا شاشدا قوات ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم الشابقي وانا شيني كاسات نأكو دقت كنجرينجر كسوسون كراتل تافن الاستقامة واللفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جغافر تامسا لتافن الاستقامة ينا وقرن كارن تدموني منهج النبدا صحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة دنغني دا دي دي توا أتكين الأمران الديني دا أقيدة دا توهيدي دا سوران إبادوجي دا مؤاملة الله يساكا مشد الخير. منا كرنتا مقدمة ودى أينهم دكتور محمد رشاد سالم رحمه الله يما ونا تحقيقي دا مكيبي غام تاشي أيندي كتشوى موضوع الكتابي موضوع ونا اللتافي يتي يبدأ ابن تيمية كتابنا بمقدمة فيها تعريف موجز بموضوع الكتاب. ابن تيمية ينا فار ونا اللتافي نام da wata ƴar muqaddima takaitacciya wacce ke dauke da bayani takaitacce akan wato abinda littafin ke tattaunawa akai wa ghayatihi da kuma manufar littafin. Fa yaqulu, a inda Ibn Taymiyyah yake cewa qa'idatun fi wujubi al-istiqamati wal i'tidal ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد. يتيغا قائدة واتغا تكرن تدمو وجبتن دي دي توا دت ايا واعكن دي دي تبسكر مغانا دا اكيدا دا متنزي قدر تي أزوتي يسا دا كما بن سنة معنا ومتابعة الكتاب والسنة ka'ida ta daidaituwa wajen bin alqur'ani da sunna ba tare da gazawa ko zakewa ba. Fi babi asma'illahi, ta fuskar fassara sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi da sifofin Allah wa tauhidihi da kuma ta fuskar dayanta Allah bil qawli wal i'tiqad a wajen magana da kudircewa. Wa bayani ihtimalil kitabi was sunnati ala jami'il huda, da bayani akan cewa alqur'ani da sunna suna dauke da dukkanin shari'a. Wa anna dhalala inma hasala bi tarki ba'dhi, kuma cewa bata ta faru ne a cikin musulmai ta fuskar watsi da wani bangare na shari'a dake cikin alqur'ani ko sunna, da tunanin za su iya dauko wani bangare na shari'a daga wajen alqur'ani da sunna su hada da na cikin alqur'ani da sunna sai a samu shari'a, kamar yadda mutane suke aiwatarwa mafi yawan take-takensu da tsarin addininsu ko rayuwarsu da tsarin yadda suke gudanar da al'amuransu. Wattanbihu ala jami'il bid'i, da kuma fadakarwa dangane da gaba ɗayan bid'o'i al-muqabila waɗanda suke kishiyantar sunna ɗin. Fi zalika, wanda suke muƙabalantar shari'ar Qur'ani da sunna. Bizziyadati fin nafi wal isbat, bid'o'in da suka zo wajen ƙari wajen kore siffofi salbiya daga Allah ko kuma ƙari wajen tabbatar da siffofi ga Allah. Ma'ana korewa shine ta bangaren mu'tazilawa kenan da kullabiya da ash'ariya da makamantansu masu kokarin korewa siffofi, da kuma musabbita wanda suka wuce iyaka sune suka yi ƙari wajen tabbatar da wasu siffofi wanda suka zama mushabbiha kenan ta wannan bangaren. Wa mabda'i hudusiha, da bayani akan menene mafarin faruwar bid'o'in nan, ta ya aka samu su. Wa ma waqa'a fi zalika min al-asma'il mujmala, da kuma abinda ya faru a cikin haka na sunaye wanda suke dunkulallu wal ikhtilafi wal iftiraq, da abin da ya faru na sabanin fatawoyi da sabanin mazhabobi wal iftiraq wanda ya haifar da kuma sabanin rabuwar kai rabuwar al'umma allazi aujaba takfir ba'd ha'ula'il mukhtalifin ba'dhum wanda ya tirsasa sabanin nan da rabuwar kai da bambancin aqida ya tirsasa ma su waɗannan masu sabanin suka dinga kafirta junansu mu'tazila su kafirta ash'ariya ash'ariya su kafirta mu'tazila da ire-iren waɗannan wazalika bi sababi tarki ba'd al-haq ibn taymiya yace duka wannan ya faru ne saboda watsi da wani sashi na gaskiya wa akhadhi ba'd al-batil da kuma daukan wani sashi na barna wa kitman al-haq da kuma boye wata gaskiya wa labsi al-haq bil batil da kuma cakude cakuda gaskiya da ƙarya duk shike kawo wannan mu kalla da kyau jama'a mu gani zamu zo mu karanta wannan magana bil harf a cikin littafin to a lokacin ne zamu mata sharhin da ya kamata a yi mata da kuma buga misalai amma a takeice zaka iya hararo cewa an ka dauki misali mu'tazila wanda suke tutiyar su ne ahlut tauhid kaga tauhidi gaskiya ne amma sai suka yi watsi da wani bangaren da ke tabbatar da tauhidin shine ka'idar tabbatar da abin da Allah ya tabbata wa kanshi suka ce za su tabbatar ne amma bisa nasu hangen nesan da irin tasu fahimtar sai suka samu batata nan wajen haka ash'ariya da suka zo yi musu raddi da irin wannan suka yi da haka sai ka samu ba ash'ari wanda yana rayuwa ne akan kuskure kuma yana da zafi wajen yi ma mu'tazila raddi sai ka iya samun ba kullabe ko maturidi yana ta raddi ga khawarija ko ka samu dan shi'a yana ta raddi ga ainihin wato sufai duk irin wannan yana faruwa saboda kowane ya rike wata gaskiya ya rike wata bata to duk randa wani ya saba wa gaskiyar da yake da ita zaka ji ya ta da jijiyar wuya sannan kuma shi zai ci gaba da yin tashi bata wancan shi ma ya ga batar da abokin hamayya shi ke ciki ta saba wa iya gaskiyar da ya rike sai mai mishi da martani sannan sai a wayi gari a cakuda gaskiya da ƙarya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce addini ne sai a cakuda ta da wasu abubuwan da suke wajen addini kaga an dauki gaskiya an saka ta a cikin buhun ƙarya sai a lalata gaskiya idan Allah yake cewa wala talbisul haqqo bil batili taktumul haqqo in aka hada gaskiya da ƙarya to abinda zai faru shine za a rufe gaskiyar wa antum ta'lamun kuna sani dan gaskiya da ƙarya ba sa zama a cikin mazubi guda duk sanda aka hada su to ana yin haka ne da niyyar a taimaka wa ƙarya ta galaba a gaskiya akan gaskiya Allah ya tsare fa mawdu'u kitabina malar rashad yace dan haka mahallin da littafin nan ke bincike akan shi idan huwa wujubu mutaba'atil kitabi was sunna shine yana karantar da mu wajibcin bin alqur'ani da sunna fi masailil i'tiqad game da mas'alolin aqida wa masailil amali wal ibada da kuma mas'aloli na aiki da bautar Allah wa hadha huwa alladhi yadhkuruhu ba'da hadhihi almuqaddima wannan kuma ka'idar ita ce ibnu taymiya yake bayani akan ta dalla dalla bayan wannan muqaddima da yayi inda yake cewa idh yaqulu yayin da yace ar-ra'yul muhdath fil usul akwai sabon ra'ayi sabuwar aqida sabon a gani na a cikin aqida wanda ya saba wa fahimtar magabata annabi da sahabbai wa huwa al-kalamul muhdath shine ilmul kalam wanda yake bakon abu ne a cikin shari'ar Allah wa fil furu' sannan akwai sabon a gani na sabon ra'ayi a cikin rassan addini fiqh kenan wa huwa ar-ra'yul muhdath fil fiqh shine ra'ayi wanda yake sabo fatawa ijtihadi salan bada fatawa ka'idoji wanda suke baki sun saba wa ka'idojin da annabi da sahabbai suka gudana akan su wa ta'budul muhdath da kuma bauta wacce ta saba wa abinda aka sani daga annabi da sahabbai salawatullahi wa salamu alaihi to kaga kowanne abu daya akwai al-i'tiqad da ina yake gane abin nan mas'ala game da kuskuren da ke cikin i'tiqadi shine ar-ra'yul muhdath fil usul dangane da masailul amal fa shine ar-ra'yul muhdath fil furu' dangane da masailul ibada shine ar-ra'yul muhdath fit ta'abbud ma'ana mutun ya dinga kudirce abinda ya saba wa na annabi da sahabbai salawatullahi wa salamu alaihi wa radiyallahu anhum ya zo da ar-ra'yul muhdas fil usul kenan, kowane irin ra'ayi ne kuwa, sawa'un tun daga kan khawarija, mu'tazila, ash'ariya, har ka gangaro zuwa kan ainihin wato ire-iren na yanzu irin ɗan hululiya ko ɗan alladiniya ko ɗan dahariya, kowace irin aqida ce da ta saba wa ta annabi alayhi salatu wasalam ta sahabbai, sunan shi ar-ra'yul muhdas fil usul. Sai kuma ar-ra'yul muhdas fil furu', wato mutun ya dinga bada fatwa ko ya dinga aiki da mazhabi na fiqhu wanda ya saba wa mazhabin annabi alayhi salatu wasalam da sahabbai, ta kowace fuska ya kira shi, sawa'un mazhabin wani malami ne ko nashi mazhabin ne ko menene. Sai kuma ta fuskar irin ibadar da shi zai wajen jajircewa akan tilawa, zikiri, sallar dare, azumi da sauran khushu'i da tsoron Allah da kuka da zuhudu, da sai zama ya dauki wani tafarki wanda yake kokarin tsarkake zuciyarsa da shi, ko yake kokarin yi ma zuciyarsa tarbiya akan ta zama tagari, amma sai zama wannan tafarkin ya saba wa tafarkin annabi alaihi salatu wasalam da sahabbai, da sunan shi ar-ra'yul muhdas fil ibada. Ina fata mun gane wannan. Yace wata'abbudul muhdas shine na uku din kenan, da bautar Allah wadda take bakuwa, katasawuf al-muhdas kaman sufanci, wato gudun duniya da taka tsantsan game da duniya wanda yake muhdasi, wanda yake sabo bako, wa siyasatul muhdasa, da kuma tsarin shugabanci, tsarin mulki, tsarin shugabanci da jagoranci wanda yake shi ma ya saba wa khilafa, ya saba wa shura, ya saba wa tafarkin annabi alaihi salatu wasalam da sahabbai dangane da shugabanci, sawa'un sunan shi mulkin soja ko sunan shi diktatoriya, mulkin kama karya, mulkin gargajiya na gado ko demokradiya, ko me sunan shi, shi ma sunan shi ar-ra'yul muhdas fil amal fi siyasa. Na'am. ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك في مبحث متصل بمباحث أصول الفقه. ابن تيمية بيان يا جماعة ونن بيان. سيكا وتك قاعدة كما ودي فارز أن شيء أكن تدعني دا وسو قاعدة جنبنتك وقوسو موضوع قاعدة أكى بنتك أكن سو أتكن أصول الفقه. يرد فيه على أهل الكلام. يميد مرتني جا ما لم علم الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحاله. wanda suke ganin cewa Qur'ani da hadisi sam ba sa karantar da aqida, wannan ya daga cikin asalin kuskuren su. Matsalar da aka samu shine ilmin usulul fiqh ya samu khidma daga malamai galibin su wanda suke da wannan tatabur zanne a cikin tunanin su, wato wadanda suke sun kunshi daga cikin falsafa ta Yunan da mantiki na Aristo da makamantansu, irin su Abu Ishaq al-Israini, irin su Ibn Fawrak, irin su Abu Ali, irin su abin nan Ibn al-Juwayni, irin su al-Imam al-Ghazali da makamantansu, irin abin nan ga sanan da yawa littafan su kuma su ake karantawa. To waɗannan malaman sai zama wannan ilimin da suka san shi, suka kware akan shi, yayi ta'asiri sosai a wurin hukuncen su da yadda suke gina ka'idojin ilimin su. Wannan sai ya haifar da matsala game da ilimin usulul fiqh, ya zama ya dauke da tarkatarka iri daban-daban, in ba daga baya da aka dinga samun malamai wanda suke akan manhaji na salaf suka yi ta kokarin tace wasu abubuwa daga cikin su ba, wasu abubuwan sun riga sun yi annakiya, sun manne ta yadda ba sa tatuwa kwata-kwata sai a hankali. Ga karanta kamar littafin Irshadul Fuhul ila Ilmil Usul na ainihin al-Imam Shawkani da ire-iren su na baya-baya, irin littattafai rubuce-rubucen su Muhammad Sadiq Hassan Khan da makamantansu, za ka ga suna iya kokarin su wajen raba usulul fiqh da waɗannan annakiya na ilmul kalam, amma ba sa rabuwa. Har da kan ka dauki littafin malaman baya din da suka yi, irin su Ibn Hazm al-Muhallaci, diddar da awad da yake ta zahiriyanci, za ka ga dauke yake da wannan annakiya. Haka littafin ainihin wato alluma ta Shirazi dauke take da irin wannan. Haka littafin al-Imam al-Ghazali wadanda yayi a cikin usul fiqh, haka Ibn al-Juwayni da tun daga dan kankanin nan Waraqat har zuwa sauran, duka suke haka suke dauke da wannan tarkatarka. To abun mamaki kuma idan yau shine galibin wadannan malamai Shafi'awa ne, duk wadannan da muka ambata galibin su Shafi'awa ne, suna danganta kansu ga Imam Shafi'i Muhammad Ibn Idris rahimahullah, Imam Shafi'i kuma karanta tarjumar sa a cikin Siru A'lamin Nubala da littafin ainihin tarihi Madinatu Baghdad zaka ga ya daga cikin malaman da suka fi kowa kyamar ilmul kalam amma kuma sai magoya bayan shi ƴan mazhabar shi masu ce mishi imamu sai suka samu matsala ta hanyar su kuma sun kutsa cikin wannan falsafa ta zama jini da tsokar jikin su ba sa iya magana sai an ga ta'asirin ta wannan sai zama larura da tadda ta makale wa ilmu usul fiqi da haka annan Ibn Taymiyyah ya fara magana akan su na farko cewa da suke bai yiwuwa a san Allah a san tauhidi da aqida kawai ta hanyar dogaro da Qur'ani da hadisi dole wai sai an yi aiki da hankali hankali kuma irin wannan hankalin da aka yi refining din sa aka tace shi daga ilimin usulul fiqh irin wannan mai dauke da matsaloli da haka ba wai hankali ne wanda yake hankali fitri ba a'a hankali wanda yake mas'ul wanda aka tarbiyantar da shi wanda aka mishi abin nan wato training akan tafarki irin na usulul fiqh wanda yake gina akan wannan asasi na ilmul kalam to kaga tunda asalin foundation din dama ya da matsala ba za ka yi mamaki idan abin da aka gina akan shi ya taho da matsala ba wa anna usulad dini tustafadu bil qiyas al aqli wal adilla al aqliya suka ce aqida ana iya gane ta ne ta hanyar qiyasi na hankali da kuma dalilai na hankali shine da magana zaka tsana mai tawanda cewa wai ai tauhidi hujja kawai ake nema hujja to me hujja kuma hankalin su a hankalce ai kaza ba zai yiwu ba a hankalce kaza ya sabawa scientific abin nan discoveries ko findings ko scientific logics ko scientific rules are koma me ya sabawa kaida abin nan natural laws da wane ne da haka sai su dinga kareta abubuwa da dama cito abin nan wuta da aljanna su kareta tashin alkiyama wasu su kai ga har kafir cewa ma suna kareta ranar sakamako wasu kuma su tsaya akan kareta abubuwan da suke sun sabawa abin da hankalinsu zai iya dauka irin Isra'i da Mi'raji irin dawowa annabi Isa irin shigan aljani jikin mutane da magana da yake a jikin su tasirin sihiri da bokanci maita da rufa'ido da wane ne duk abin da ya saba ma waki ko sai su ce ƙarya ne koda suna ganin hujja suna kallanta tana kallon su koda abin ya faru yaqinan za su yi mukabara su ce ƙarya ne sai su ce ai hauka ce kawai ta yunwa ko hauka ce ta rashin glucose ko makamancin haka ba haka suke faɗi ba duk irin wannan hukunci ne da hankali jama'a hukunci ne da hankali kama yaruddu fihi ala ba'd alfuqaha sannan ibn taymiya ya maida martani ga wasu malaman fiqh alladhina yaquluna wanda suke cewa innal qiyasa yuhtaju ilayhi fi mu'dhamish shari'a wadannan galibi hanafiya ne suke da wannan matsalar suka ce qiyasi ya zama ka'ida wacce ake da buƙatuwa zuwa gare ta dole a cikin mafi yawan abubuwan da za a gina na shari'a liqillatin nususi dalla ala al-ahkam ash-shar'iyya suka ce saboda akwai karancin nasoshi wanda suke bayani akan hukunce-hukuncen shari'a matsalolin sun yi yawa sun galabaita nasoshin da haka dole a yi ta buga kiyasi daga nasi kaza da yi magana akan abu kaza a yi kiyasi da shi akan wata waqi'a daban wacce ba ta da nasi malaman fiqhun hanafiya sun samu kansu a cikin wannan tataburza saboda karancin samuwar hadisai a lokacin da ake gina usul na mazhabin a cikin farkon karni na biyu na musulunci zuwa tsakiyarsa tunda Abu Hanifa ya rasu a 150 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da malamin sa wanda ya gabace shi wanda Abu Hanifan ya gaji makaranta a hannunsa a dukkanin su sun rayu ne a wannan lokutan sanda hadisan ba su iso inda suke ba kuma tunda su ba sun ba da muhimmanci akan fita da koyo hadisan da tara su bane to sai zama mafi yawan hukunce-hukuncen su suna gina su ne akan kiyasi to ba wannan shine matsala ba matsalar shine sanya kaida da suka yi suka ce waɗannan kiyasin suna gaba da nasi kiyasin shi za a yi aiki da shi a murde nasoshin su dace da kiyasin Ibn Taymiya su mai musu da martani zamu zo mu ji insha Allah wa yurdu Ibn Taymiya ala hadhihi al-maqalati min thalathati wujuhin wannan magana Ibn Taymiya ya mai mata da martani ta fuska uku kuma yubayyinu anna an-nasa qad kafara tirabuhum fil usul wal furu' sannan ya bayyana cewa su mutane al'umman musulunci malaman musulunci malaman da ake dangantawa zuwa ga mazhabobi na fiqh ko na aqida, to an samu yawan rigingimu tsakankanin su ittirabat, an samu yawan tashin tashina, bambancin ra'ayi da fitintunu ta fuskar aqida da ta fuskar furu'a. Haisu yaz'umu kullu fariqin anna tariqahu huwa sunnah, aka wayi gari kowace kungiya, kowane tafarki suna ganin wai wannan abin da suke bi shine sunna. Dan dariqa haka yake cewa, dan shi'a ma tijani samawi halatta fa ya dinga yi cewa ash-shi'atu humus sunnah kaza kaza summa tadaitu la akuna ma as-sadiqina litafan shiga sanan kala daban-daban. Duk kokari yake nuna cewa mazhabin suna shi'a isna ashariya ja'afariya ita ce sunna. Yan dariqa tijaniya ne ko qadiriya ko wane ne, idan kana kan tantafan su ko kana sauraron maganganun su zaka san cewa su ne ahlus sunnati, ai su ne ahlus sunnati. Haka duk wani wanda ya kawo wata matsala to zai kokari nuna maka cewa wai shi shine fa yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ake samu yanzu misali yan aqalaniyuna dinnan sababbi da gauran mu'tazila, su har cewa suke ma su ne salafiya, su ne suke bin mazhabin salaf. Misali kaga duk wannan tutiya ce ta kowane tafarki yana kokarin ya ce shine akan gaskiya. Wa tariqa mukhalifihi huwa albid'a, duk wani tafarki da wanda ya saba mishi yake akai to sunan ta bid'a. Summa innahu yahkumu ala mukhalifihi bi hukmi almubtadi, daga nan kuma sai ce to duk wanda yake kan tafarkin da ya saba wa nashi to yanzu ya zama dan bid'a. Duk wanda ba a cikin izalar shi yake ko tariqar shi ko mazhabin shi ko tafarkin shi ko kungiyar shi ko yake sauraron malaman shi yake musu mubaya'a ba, to sunan shi dan bid'a. Ba haka bane aiki jama'a irin wannan kudin goran ake wa mutane. Fa yaqumu min dhalika min ash-sharr ma la yuhsihi illa Allah, karkashin haka sharri da fitina take faruwa, sharri da fitinar da ba wanda ya isa ya kididige ta sai Allah. Fala hawla wala quwwata illa billah, wannan magana sai ka ce kamar yau ake yin ta. Amma me yasa tai irin haka? Saboda tun zamanin da ma haka duniya take, wanda duk ya saba mu'amala da fan tarihi, wanda suke tarihin zamanan da tun daga sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dinnan summa yafshul kadhib, daga ra'asul mi'ati thaniya, karshen karni na uku, to daga nan zaka samu abubuwan da yake fara dinnan cewa sharri da bala'i ya faru babu wanda ya san iyakacin shi sai Allah. Tun daga kan malamai si wa juna sharri ko kage ko kazafi ko shirya makarkashiya ko rashin abin nan gaskiya ko gaba, malami ya mutu, malami dan uwan shi ya ce alhamdulillahi bazan ce Allah ya ji kanshi ba, ɗan mazhaba kaza su taru su je makaranta mazhaba kaza su kai farmaki da makamai su tada gobara, an yi wannan a tara malamin a mai duka a kashe shi a kona mishi da tafai a shiga cikin gidan shi a haura a mai sata da littafan shi a kona a yi ma ƴaƴan shi kaɗe a je gonarsa ko kasuwar shi a kona, duka an yi wannan dan bambancin mazhaba tsakanin Hanabila da Ash'ariya a kasar Bagada, za ta da ta zama rikici rikici, sarakuna ma suka rasa yadda za su yi da abu. A kira shugabannin wannan kungiya da wannan kungiya a zo a zauna a yi sulhu, a ba su shawarwari, a ba su hakuri, a ja musu kunne, a yi musu kashedi, an yi wannan bila adadin. Karanta littafin Al-Muntazim fi Tarikhil Muluk wal Umam na Ibn al-Jawzi, tare da cewa shi kanshi Ibn al-Jawzi shi ma tsaraf ne a cikin wannan fitina a san da yake rayi, Allah ya gafarta mai. Karanta littafin ainihin wato Imba'ul Ghumari bi anba'il umur na Ibn Hajar al-Asqalani, karanta abin nan ar-Rawtaini fi akhbar ad-dawlatayni, karanta littafin tarikh na Abu Shama, karanta littafin al-Bidayah wa an-Nihaya. Rigingimu aka zo suka koma kuma tsakanin Shafi'iyya da Hanafiya, waɗannan su ma suka yi ta rigingimu tsakankanin su, har suka hana auren ƴaƴan junan su, suka hana kasuwanci tsakankanin junan su, da makwabtaka da zumunci komai ya lalace. Ya zama anguwa kaza to anguwa ƴan Hanafiya ne kawai, ba za a ce maka da fili ba sai kai ba Hanafi ne, ba za ka yi kasuwanci ko ka samu rufar kasuwa ko ka auri ƴan wani a wajen ba, nan kuma ta Shafi'awa ce kaza komai irin haka. Gaba jama'a fafur fiye da wanda kake gani a yanzu, gaba fitina, malamai suka shigo, wasu suka shige wa gwamnati, duk wanda ya samu gwamnati tana yi da shi shikenan, to zai zama kawai daga shi sai ƴan jam'iyyar kungiyar addinin shi, duka sauran jam'iyyun addini to za su zama ƴan bore, za su zama irin abin da ake cewa jam'iyyun adawa, su ta aiko da alwutsu-wutsu kawai na ƙarya da gaskiya da sharri, su su kuma ai ta kama su ana kullewa ana kashewa ana kora ana kwace da tafai ya zama dai kawai sura'un sura'un ne kawai lil ara'i wal agrat ya zama gaba ɗaya alalata gaskiyar da ke cikin al'umma wannan kusan shekaru 500 aka ana wannan fitina cikin musulunci wannan littafin da ƙare-ƙare kai duk wani littafin musulunci da ka sani yana magana akan tarihin zamanin zamannan nan ka je karanta shi misali al-ibar ne ko littafin ainihin shagaratul zahabi na ibnu imad al-hanbali ko littafin duk wani littafi wanda zai ce shekara kaza an yi kaza shekara kaza an yi kaza zaka samu wannan labarin a ciki al-kamilu fi tarikh na ibnu al-asir da makamantansu to kuma kamar yadda mu kuma a da muke rayuwa yanzu zamu iya ganin wannan fiye da shekara 40 30 50 60 baya har zuwa yanzu da muke rayuwa ba a gushe ba ana samun rigingimu da tashin tashina da fitina tsakanin kungiyoyin addinin musulunci har tsakanin kungiya guda daya ko tafarki kwaya daya ko mazhabi daya ko gida daya ko makaranta daya ko wanda suke ganin ma dukansu iri daya ne sawa'u dariƙar tijariya ita da kanta ko tsakaninta da dariƙar kadiriya tijariya da kadiriya su haɗu su a gefe guda da izala izala ita da kanta ta fada da junanta ko ta fada da salafiya salafiya ita da kanta ta fada da junanta ko ta fada da izala ko ta da dariƙa haka shi'a haka kowa wannan shine hakikar waƙin abin da ke faruwa ko me ya kawo shi zamu zo mu ji dalili abin da ya kawo shi shine rabuwa wadda ba a manhajin gaskiya ba an rabu ne bisa son zuciya to duk sanda aka rabu da juna a bisa son zuciya sai fitina ta biyo baya amma idan ka bata da dan uwanka bisa gaskiya ko zai zama ya batawar ne kawai kalli sahabbai akwai wanda suka bata da junansu amma tunda akan gaskiya suka bata to fitina irin wannan ta bita da kulluba ta biyo baya ba tare da cewa fa su abun hayya kai su ga yaki amma da aka yakin babu wanda ya ci gaba da bin bayan wani da sharri ko mun gane yakin sai ya zama kawai wani bangare ne na fatawar da suka yi wa kansu ta ijtihadi ba ta son zuciya ba amma sai ga mu ko fatawar son zuciya muke wa kanmu kawai na riga na yanke cewa wani shine nawa ko shine dan kungiyata ko shine abokin yi na to duk abin da ba nashi ba ƙarya ne to ba zan sake ganin wata gaskiya ba sai abin da yake akai kuma komai rashin kyan abin da yake akai zan rufe idona daga nan ne shikenan to duk wanda ba tare da shi zan dinga tsine mai albarka na manta duk alherin da yake da shi ba zan iya amsa sallamarsa ba in ya mutu ba zan je jana'izarsa ba ba ruwa na da shi ina fatan bala'i ya auka mai shi da jama'a shi da kungiyar shi da mabiyansa to duk wannan tafarki shaydan ne jama'a kuma ba na jin akwai wata kungiya a cikin kasar nan ta musulunci ta tsira daga wannan sawa'un wanda suke kan gaskiya fil jumla ko wanda suke kan bata fil jumla ba na jin akwai wata kungiya ta tsira daga wannan a iya samun dai ɗaiɗai wa mutane su tsira kowa gwargwadon salahansa gwargwadon gaskiyarsa ko gwargwadon hankalinsa da tunaninsa ko hangen nesansa ta yiwuwar lokaci hukuncin da za ka yi zai zama hukunci ne kawai na maslaha ko da ba shi ne asali gaskiya ba amma don duba da maslahan me zai biyo baya akwai abin da masalih ne na rayuwa ake kallonsu jama'a shi sa ake da buƙatar ƙungiyoyin addini da tafarkin addini ya zama akwai mutane dattawa masu shekaru da yawa a duniya ba kuma shekaru kawai na lambar shekaru ba a shekaru na gwagwarmaya a cikin harkar addini wanda suka san masalih na al'umma akwai abin da za a yi muku a matsayinku na ƙungiyar addini ko a matsayinku na masallaci ko wani tafarki ya fi maslaha ku haƙura ko da an cuce ku ne saboda kallon aƙiba yana ɗauki misali kwatancen su Muhammadu Yusuf da suke tutiyar cewa ai sun je kai gawa ne aka ce dole sai sun saka hular kwano akan haka aka kashe musu mutane go da sun tsaya iya nan da fitina bata kai haka ba su haƙura su ce to alal aqal koda ba su bi shawaran Malam Albani ba tunda ba su yarda da kotun Najeriya ba su ce to ai mun yarda da kotun Allah Allah ya isa kaga ai an cuce su ne ko to da ba akai wannan fitina da ake akai ba ko mun gane ko mu anan makaranta misali da aka kama Malam Albani idan da mun tada fitina da dare yanzu dinnan muna nan wajen duk da mun zama tarihi yanzu tsakanin matattu da kamammu da gudaddu ba za kuma a ci gaba da abin da muke so mu yi ba to kaga ana kallon maslahar wato menene maslaha da tafi wato za ta zama ta fifiko akan al'umma fiye da ɗaya akan haka sai a haƙura da fitintunu da matsaloli da yawa sai a zauna lafiya kamar yadda kuma kowa a matakin shi na individual a karkashin wannan yake hakura ya zauna da iyalan shi matan shi da yayan shi bai bata da su su ma akan haka suke hakuri da shi ba komai da yake musu ne ko suke mai yake daidai ba amma in yace to yau din nan sai an yi komai daidai ko ni ko ku gidan ya tashi aiki kenan ko wa kasruha talaquha to amma sai mutun ya zo a cikin harka addini sai ya ce dole sai an yi yadda yake so ba ko a mutu ko a yi rai to ba wannan ba tafarkin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba kuma tafarkin gaskiya bane koda kuwa asali abin da yake akai shine gaskiya to zai jawo mutane fitina da tafi wannan fitinar yanzu jama'a jiba irin dubban daruruwan mutanen da aka kashe a kasar Borno a shekarun nan guda bakwai ko makamantan su jiraikan da aka halaka jiba mutuncin mutane da aka ci alfarmus jiba irin fyaɗe da ƴaƴa da aka haifa ta hanyar fyaɗe da zina jiba irin yadda aka canza ma gaba ɗaya tunanin mutane ba su san zaman lafiya ba yanzu waɗanda aka haifa shekara goma baya a ƙasar ba su san zaman lafiya ba da aka psychologist su ba irin psychology mutanen da suka girme su ba ne kuma duk waɗannan yaran da ake haifa yanzu za su ci gaba da zama wata zari'a ta fitintunu mutataliya a ƙasar saboda mutum da yaro ƙarami a gaban shi an yi rafin ɗin mahaifiyarsa an kashe baban shi an tafi da shi an saka shi cikin bala'i idan ya tsira ya rayu yana nan tunanin wannan abu cewa shi ma sai ya ɗauki fansa akwai irin su dubban ɗaruruwa an ƙona musu garuruwa an sharrada musu dukiyarsu an watsa musu danginsu gari guda ya tashi duk waye kawo wannan Muhammadu Yusuf shi da mutanen shi duk suka kawo wannan li'annal badi azra to kalla jama'a yanda irin da kasar Borno ta zama to yanzu wannan ya zama alheri ga musulunci kenan san bai zama alheri ba ya zama barna da sharri koda da gaske sun nufaci kafa gwamnatin musulunci ne koda da gaske ne irin shine mutane suka yi a Syria irin shine suka yi a Libya yanda Libya ta zama ardu harbin ta ta daga cikin kasashe agnal bilad a Africa din nan wanda take abun kwatance game da kyakkyawan tsari na tattalin arziki da zaman lafiya da cigaban al'umma amma je ta zama cikin shekaru biyar je inda Suriya ta zama kharab to da irin wannan zafin kan da kungiyancin da fitina shike jawo shi yasa malamu musulunci suka yi hani akan wannan gaba daya saboda kar a shigar da musulmai cikin bala'in da yafi wanda suke ciki ana neman gyara sai zama an ƙara batawa gyaran gaga azbinawa Allah ya tsare mu duk zai zo mana bayani akan waɗannan dalla-dalla yace wa yaj'aluna ولم يقع في هذا الامر اصحاب البدع الظاهره والخوارج والروافض فقط yace ba wai masu bid'o'i waɗanda ake ganin su a fili wanda kowa ya san ɗan bid'a bane irin khawarija sune irin ɗan kalakata din irin waɗannan ɗan boko haram kaga kowa ya san akan bata suke warawafid da ɗan shi'a wannan masu zagin sahabbai kowa ya san cewa bata suke sune ma'anan ashabul bid'i zahira kowa ya san cewa akan bata suke dan abinda suke ma ya saba wa ka'ida hankali ma lafiyayye kafa kai ka'idar shari'a bal waqa'a fi dhalika atba'ul madhahib al-fiqhiyya hasali wadanda suke akan shari'a ma fil jumla masu bin madhhabubin fiqh su ma sun fada wannan wal muntasibina ila sunnati wal hadith da ma masu dangantuwa zuwa ga sunna da hadisi sune salafiyya ahlul asari izala jama'atu ahlus sunna kaza wadanda su yan gani ga hadisi yan gani ga sunna ko ma'ana malikiyya shafi'iyya hanabila ahnaf duka waɗannan su ne masu dangantuwa zuwa ga fiqh sannan ƙungiyoyin addini da tafarkin addini masu dangantuwa zuwa ga sunna da hadisi wato wanda fil jumla suna neman gaskiya ne su ma sun fada waɗannan kurakuran hatta asbah atba'ul fuqaha'i yaqlituna baina sunnati wal bid'ah har aka wayi gari masu bin fiqh sun cakuɗa tsakanin sunna da bid'a wayaj'aluna al bid'ata hiya sunna abinda yake bid'a sai ka ji ba maliki ya ce sunna ne maulidi sai ka ji ba maliki wanda aka san shi da bin sunna sai ya ce maulidi sunna ne abinda yake sunna sai ya ce bid'a ne ya zagi gemu ya zagi dagaggen wando ya zagi qabdu ya zagi sallama biyu a sallah ya tsine ma masu yin karatu ta juwidi ya tsine ma tahajjudi da sunan fa mene ahlus sunna da sunan ba maliki jama'a kuna jin abinda yake ba mu kwatanci ko wanda gashi muna gani muna rayuwa a cikin shi wa sunnatu hiyal bid'a sunna da yake ce bid'a ce bid'a da yake ce sunna ce fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa yukhassis ibn taymiya faslan ba'da dhalika يبين فيه أن من أهم أسباب البدع والاختلاف. سنة ابن تيمية يكيبان شوان فصل من مهمانش يبياني أكان منين سببا دسكي هيبد فاروة بدع والاختلاف سكي كما هيبد ساباني يزم كومي أبن ساباني كوة قضية تتاسو سيكي يارم سيبنبنش رأي ياتاسو سيأو جونا ردي سيبهينتا تتبتا ta bambanta menene dalilin wannan yace na farko akwai aljadlu fi dini bi ghairi ilmi jayayya akan ilimi ba tare da addini ba duk mas'ala addini a ce kowa na ta cewa akan ta arruwai ba kananan mutane kowa ya ta cewa akan ta yana so ya fada ra'ayin shi yana so a ji maganar sa yana so a ce shi ma ya fada ko me ya taso bayani akan azumi ne akan aikin haji ne akan sallah ne akan zakka ne akan wata waqi'a to ainin taso ne akan hukuncin wani abu sabo ne da ya taso ana yi akan wani wata fatawa da wani malami ya bayar ne zaka ji kowa yana da magana akai wanda malamai ma ba a so ya zama suna jidali akan abu balantana kuma jahilai malamai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a dinga gwara ayoyi da ayoyi sayyidina Umar yayi duka akan haka yayi zajar akan ganin sahabbai da dai gansu ko wasu daga cikin manyan malaman tabi'ai su zauna suna kokarin jayayya akan fahimtar su sufa malamai ma kenan aka hana amma yanzu ya zama jayayya akan matsalolin addini ya zama wani bangare na al'adun har ma ana tutiya ma a kira mutane a zo a tara ayi da sunan muqabala ko a gidan radio ko ta hanyar buga waya da sauransu a dauka a bidiyo kowa ya gani waraiba da kuma shakka wa shak idan aka ce ar-raib shine ash-shakku al-mustalzimu lit-tuhma ko kwanto wanda ke jawo ka tuhuma wanda kai ku kwanta akan shi kana da tuhuma akan addininsa kana tuhuma akan gaskiyarsa shine tuhumar malamai da tuhumar abubuwan da suke da alaka da addini akan cewa ba dan Allah yake ba kaga wannan aiki addini kai kai tuhuma cewa ba dan Allah yake ba kaga shakka akan gaskiyarsa sannan kuma akan wannan shakka ka gina kuma tuhuma akan cewa ai suwana ba dan Allah suke ba ai suwana makaryata ne ai suwana ba gaskiya suke akai ba wa shak da kuma gamagarin shakka wata ke diddul yaqini kenan wanda kawai duk abin da aka fada cikin addini ko sai ka ina zai yu a ce kaza yanzu zai yu a ce annabi ne ya ce kaza zai yu a ce annabi ne ya ce inna abi wa abaka fi nari zai yu a ce annabi ne ya ce kaza 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 irin waɗannan hadisan da mutane suke shakka akan ingancin su ko akan yiwuwar annabi ya faɗa haka suna ganin su a nasu hankalin bai dace a ce annabi ya faɗa haka to wannan shakka tana kawo rigingimu akan addini walizalika fa inna man yu'aridu kitaballahi wa yujadilu fihi dan haka duk wanda yake yin fito na fito da qur'ani yana jayayya game da abin da qur'ani ya faɗa bima yusammihi ma'qulati ta hanyar dalilin sa shine abinda hankali ke iya dauka wa barahina da wasu hujjoji wa aqisa da wasu ka'idoji analogies din shi aw ma yusammihi to wannan ta bangaren yan ilmul kalami kenan game da aqidojin su da su da mu'tazila sai su ce ai hankali bai daukan kaza hankali bai daukan a ce mutun yayi laifi kuma a ce wani wanda shi ma yana da laifi ya cici shi da aka suka rubuta cito hankali bai dauka a ce kaza hankali bai dauka a ce annabi Isa zai dawo bayan annabi Muhammad shine cikamakin annabawa hankali bai dauka a ce aljani ya shiga cikin jikin wannan jikin kuma yayi magana da barahin dalilai na likitoci dalilai na malaman kimiyyar sanin yanayin kasa dalilai na malaman kimiyyar ainihin Allahut theology na ilimin tauhidin kafirai da ire-iren su dalilai waɗanda suke ba dalilai Qur'ani da Sunna ba wa aqisa da ka'idoji a ce to ai kaza madda kaza ne kaza chemical ne iri kaza baya haduwa da wannan wancan in an hada da kaza lissafi gashi ire-iren waɗannan kiyasoshin na lissafi na chemistry da makamantan su na geology da ire-iren su waɗanda suke suna da alaka da yanayin ƙasa yanayin halittu yanayin zafi ko sanyi ko kididdiga ko ire-iren su aw ma yusamihi mukashafat sai kuma wanda zai cikaro da Qur'ani da Sunna ta wajen sufanci ta wajen zikiri ta wajen ainihin abin nan dinsa zuhudin sa ko kuma aqidar sa game da Allah su ne masu mukashafa. Mukashafa da kaji wannan dama lafazi ne a cikin dictionary na yan dariƙa. Me suke nufi da shi? Shine suke cewa hudurun lil qalbi la yun'atu bil bayan. Wani wato hudur, samuwa da za a yi zuciya ta samu kanta a wani tafarki ko wani waje ko wani mahalli wanda ba za ka iya siffanta shi ba, ba za ka yi ba mutum labarin kai da kake cikin wannan yanayi, ba za ka iya gaya ma wanda yake wajen yanayi ya yake ba. Fayan kashifu lahu ma yastatiru anil fahm, ma yastiru anil, sai ya bayyana ga zuciyar wanda aka mishi mukashafa din, sai zama abinda ya fakaitu daga fahimta, gama garin fahimta, sai bayyana gare shi. Shin zaka dace a mishi kashafi, ya ga Allah, ya je lahira ya gani, ya shiga aljanna da zuciyarsa da ire-iren waɗannan, sai zama daga nan yana yin labarai, yana yin take-take, yana yin wasu ɗabi'u da suka saba wa mutane, wani har a ɗauka ma mahaukaci ne ko kuma da gaskiya mahaukaci ne. Mukashafa kenan, haka suke ce mata. Sai dinga faɗan maganganun da suka saba wa irin na annabi da sahabbai. Shi yasa kun ga jama'a wannan ka'ida ta cewa duk wani addini a irin na annabi da sahabbai shine kawai mafita. Duk in mutum ya kai kawo a ce to ka gaya mana inda annabi ko sahabbai suka irin wannan, in ya ce babu to sai a ce to riƙe kayanka ba masu. Duk yadda ake ganin nagartar shi bai da wata nagarta. Za ka zo ka ji akwai mutane da dama irin waɗannan ɓatattun sai da suka ruɗa malamai wallahi, irin su Hallaj. Har gobe akwai malamai, manyan malamai da suke ganin Hallaj a matsayin waliyin Allah ne. Idan mun je inda zai magana akan shi, in Allah so, za mu zo da tarjamarsa a cikin Sirru Alamin Nubala da littafin Ibn Khillikan abin nan Wafayatul A'yan da littafin Tabaqatul Awliya na Ibn al-Mulaqin, duk akwai su a nan sama. Za ka ji manyan malamai da za mu fatawa sai su ce kai ba mu san komai game da al'amarin shi ba. Har Zahabi sai da ya yi ta maganganu masu nuna haka cewa to in dai ba waliyin Allah ba ne to ɓatacce ne. Ƙarke me ya taimaki Zahabi? Kawai ya ce to duk abin da yake ya saba wa salaf, kawai ya ce abin da duk wannan malamin yake ya saba wa salaf shi ne kawai mafitarka, ka ce ka tsaya ɗin nan akan tafarkin annabi da sahabbai, saboda su ana da yaƙinin nasu gaskiya ne, tunda Allah ya riga ya yi recommending ɗinsa cewa gaskiya ne. Wa mawajidu, da kuma mawajid shi ne ya samu kanshi a cikin tawajudi. Tawajud shi ne abin da suke cewa abin nan ma yusadifuhu alqalb min duni taklifin, abinda zuciya take gamda katar da shi, ta gamu da wani tunani, ta gamu da wani tsari da take so ta bi ba tare da Allah ne yake tabbata wannan tsarin ba. Zuciyar mutum kawai ta riya mishi bari na dinga yin abu kaza, Allah zai karba, ko da ba shi Allah ne ya ce a yi ba. Ka kirkira wa kanka wani addini ko ta ibada kuma kai ta yinta, to wai kana da tawajudi kenan. Zai zo mana magana akan akwai at-tawajud, akwai al-wajdu, akwai al-wujudu wanda shine makwara. Al-wujudi shine ka zama kai ma Allah kawai kenan. Daga zaka fara daga tawajudi, shine kana zabawa kanka abubuwan da zaka dinga yi a cikin ibada wanda kake ganin su suka dace da kai. Daga nan haka kai ga al-wajdu, ka zama ka nutsu kenan cikin samuwarka, har sai ka zama al-wujudu, ka nutsu cikin samuwar Allah, ka zama kai ma Allah ne. Daga nan ne sai ka ji mutum ana ce mishi shi ma Allah ne. Yan dariƙa duk sun fi mu sanin wannan abubuwan, mu kawai ba har dan ba tafarkin mu bane. Wanda yan dariƙa ya ji wannan zai ma ji cewa halaba ban ma iya tarifin su ba. Wa azwaq, da kuma azwaq, mutum ya dinga gina maganganun shi na ɗanɗanansa. Wato shi zauk shine kusan kamar da suke cewa ahammu ma yumayyizu almadhhab as-sufi an ghayri, shine mafi girman abin da ke bambanta tafarkin sufaye daga wanda ba sufaye ba. Shine suna da yadda suke ainihin wato kallon abubuwa. Suka ce az-zauq nurun irfaniyun, wani haske ne na ilimi. Yaqdhifuhu al-haqqu fi qulubi awliya'i, wanda Allah yake sadada shi cikin zukatan masoyansa. Yufarriquna bihi baina al-haqqi wal batil, za su bambance ta hanyar wannan hasken tsakanin gaskiya da ƙarya. Min ghairi wahayin wala hujjatin wala ra'ayi, ba tare da wahayin Allah ba ko hujja a cikin hadisi ba ko maganar wani malami ba, kawai tsakaninka da Allah ne. Allah ne kawai zai saka maka a cikin zuciya kaga to abu kaza daidai ne, abu kaza kuma ba daidai bane. Amma sai ya zama wannan hukuncin, wannan value judgment da kai, to ya bambanta da wanda mutane suke kallo. Ma'ana shari'a ta ce zina haramun, kaga a value judgment na shari'a zina batili ne ko, to shi kuma sai yanzu sai Allah ya, a cewarsa sai Allah ya sada da mishi wani tunani a cikin zuciyar shi wanda zai gwada mai cewa a zinan nan fa abu ne mai kyau, domin ai ita ma zinan an yi, ai za a ji ɗanɗanon daɗin saduwa, kuma za ma iya haihuwa a ƙara yawan al'umma, to shi kenan sai fassara shi a haka. Sannan kuma ai matar da yake saduwa da ta hala akwai ƙauna tsakankaninta da shi, ya biya mata buƙatar ƙaunarta, shi kenan sai ya je ta yin zina. Su ne za ka ga irin labaransu da yawa a cikin Tabaqatul Kubra ta sha'arani, masu zina da dabba, masu yin luwaɗi, masu cin haram, ya zo tukubaka ta tsire duka ya sa a kwashe mai tsiren, ya ce ba komai, Allah ne ya ce ya kwashe. Ga wanda ya fi kama da fasto a yi ko? Ga su nan fasto ta irin wannan mahaukatan masu jiƙa mutane da fetur, su kunna musu wuta, masu mutane wanka da ruwan zafi, ko su ce su je su ci ciyawa a cikin saura, duk ga ire-iren waɗannan duka wannan azwaq ne. Zauk ne wanda suke samu daga irin wannan mawaji ɗin, su ce Allah ne ya gaya musu, kuma suna tuti haka, kuma da gaske ne ana gaya musu fa, amma shaidanu ne ke zuwa su gaya musu, ba wai zama kawai suke su ƙera ƙarya ba, da gaske ne idan suka zama ɓatattu na gaske, to sai shaidanu su dinga amfani da su, suna ƙara halaka mutane, sai shaidan ya zo musu cikin dare, ko cikin wata sura, ko cikin wani gane-ganensu da suke idan suna wani wurdi, sai ya zo musu da cewa ai shi ɗan saƙon Allah ne, ko ma shi Allah ne, ya gaya musu abin da zai gaya musu, su kuma su fito wannan abin da suke faɗa da tsaba ikhlasin imani suke faɗan shi, ba wai rufa ido ne suke yi, ko kuma tsaba ragen kirkirar ƙarya milla da ihin ba, shikenan kuma sai mutane su ta yadda. Su za ka yi ta mamakin, wato saboda tunda jahilai sun yawa a gari, marasa zurfin tunani, waɗanda suke masu neman falala ta nan kusa sun yi yawa, masu neman shortcut zuwa falala sun yawa, da haka sai kawai a fito a ce mutane kaza ne, sai kawai su kama. Laka zauk, suna cewa akwai zauk iri biyu, akwai am, akwai khas. Zaukul am shine wanda duk wani wanda yake cikin tabarkin tarbiyya irin ta yanda rika zai iya samun shi, yana iya samun wani tunani ko wata fahimta ta musamman. Ko kuma zaukul khas, wanda yake lil khawas, sai wanda ya kai matuka shine zai samu wannan zaukin, kuma shi da man bai aiki da shari'a, duk abin da yake daidai ne. Da haka a cikin su zaka akwai wanda yake aiki auren muharramai, akwai wanda yake auren mata fiye da abin da shari'a ta bashi, akwai wanda yake barin ibadoji na lazimi kamar sallar juma'a, kamar sallar yau da kullun ta jam'i, kamar barin alwala da sauransu. Akwai wanda zaka ga baya tsarki in zai sallah, ko yayi fitsari, ko yayi kashi, ba ruwan shi, baya wankewa, ba dole sai ya wanke ba, zauke shi ya ga mai cewa wannan kaza ne. Akwai wanda baya ma ambatan Allah, yana ganin ya ambaci Allah ma ya ɓata lokaci ne, ya wuce magana ambatan Allah. Akwai su a cikin ɗariƙa jama, ƴan ɗariƙa na gaske, ba waɗannan ƴan uwan mujahidai waɗanda ake fitar da su ba, waɗannan gaba ɗaya kawai a mai da su jari ne jama, a mai da su kawai abin nan ne, kamar da ka san shias ne, takardun shia da kake da su suna kawo maka riba, waɗanda ake sasu a cikin titi suna maulidi suna waye, waɗannan galibin ka tausaya musu kawai. Amma asalin ƴan ɗariƙa waɗanda ta yi babu ƙwaya goma irin waɗannan a Najeriya, sai dai ka dinga ganin labaransu a cikin littafai, ko a cikin littafai ba su da yawa jama'a, saboda sai wanda ya kai kasar gumin mara jin kunya Allah sannan yake iya kawo ga wannan matakin. To irin waɗannan azwaq ɗin na khawas ɗin kuma su ma matakai ne, tun daga walittaka za a ce kuma akwai awliyaul awliya, akwai kuma wanda zai kai hayyace ya kai ga matsayin annabi, ya kawo matakin shi yanzu da annabawa su ne irin wanda suke da irin mukamin shi, kada din su ɗaya da annabawa, wani kai kada din shi ɗaya da mala'iku muqarrabuna, wani kuma har yace kuma yanzu ya tike shi kada din shi ɗaya da Allah, shi ma Allah ne. Mataki suke bi, mataki na ɓata na ɓata 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 har a gama ɓacewa ɓat. Allah ya tsare mu. Mala ya ci gaba da cewa min ghairi an yi a ciya ala ma ya ƙuluhu bi kitabin munazzali, yanzu mutum yana kafa maganganu, yana irin waɗannan surkulle na dangane da ko dai aƙidarsa, yana kafa hujja da hankali, ko yana kafa hujja da ƙarya da mafarki da ɗanɗanansa da ɓatarsa, sannan kuma bayi da ƙur'ani da ke goyon bayan wannan abu, bayi da hujja da ke goyon bayan duk abin da suke ba sa kawo hujja daga ƙur'ani, sai dai kama-kama ko faqad ja al-baghy ta'addanci akan mutunci dini wanda yake na wahalar da ba za mu iya dauka ba fa idha hadatha al-ikhtilaf fa idha hadatha ikhtilafun bayna ba'd tawaif al-muslimina duk san da aka samu sabani tsakanin bangarorin musulmai wajtahada kullu fariqin ya zama cewa kowane bangare na sabanin bangarorin sabanin sun yi kokarin su kowa yayi ijtihadi fa asaba fariqun wa akhta'a fariqun bangare daya ya dace da gaskiya bangare daya kuskure da gaskiya ma'ana duk sanda aka ce ga al'umma musulmai suna zaune wuri guda ko gari guda ko akan tafarki guda sai wani abu ya zo na sabani akan shugabanci ko dukiya ko malanta ko makamantansu ana nan sabanin nan dole zai raba mutane zai zama bangare daya ya zama kowa yayi sabanin nan ne da ikhlasin cewa abin da ya goyi baya ko abin da ya kudurce gaskiya ne sai zama alama fi nafsil amri dama dole ne zama ɗaya yake da gaskiya ko yake da percentage mafi yawa na gaskiya ɗayan kuma ke da kuskure ko yake da percentage mafi yawa na kuskure ko to idan ya zama kowa da ikhlasi yayi kuma dan Allah yayi ko to anan zai dauki hukuncin mujtahidi wanda ya kuskure lada ɗaya wanda daidai lada biyu aka haka ake fassara dirigin gimin da sabai suka yi na shugabanci wannan ita ce ka'ida da ake fassarawa fa in zalika yakunu min babil khata'il maghfur ila bughd fariqin li fariqin akhar amma ana samun fasabani tsakanin musulmi sai haifar da wani bangare yana kyama yana kiyayya da ɗayan bangaren aw la'ani ko wannan bangaren yana tsine ma wancan bangaren aw tafsiqihi ko bangare guda yana ce ma ɗayan bangaren batattu ne fasikai ne ɗan iska ne aw takfirihi kuma yana ce musu kafirai ne ɗan wuta ne ba sa kan addinin Allah fa idza hadatha zalika idan ya zama haka ta faru kiyayya da gaba da tsinuwa da la'anta da kafirtawa ma'al ijtihadi amma kuma ya zama aslan wanda ke wannan gaba da kiyayya da tsinuwa yana yin ta ne da tunanin cewa abin da yake akan gaskiya ne kana zalika min babil khata'il maghfur zai zama har yanzu da yana nan a cikin kuskure wanda yake abin gafartawa in ya zama tsakanin shi da Allah abin da ya fahimta kenan sai ya ce lakin amma fa lakin al-ijtihad as-sa'igha sai dai mu sani da cewa ijtihadi mutum ya kafa hukunci da tunaninsa da fahimtarsa da abin da ya fahimta as-sa'ig wanda ya halasta irin ijtihadin da ya halasta al-mubah shine as-sa'ig la yablughu mablaga al-fitna babu wani ijtihadin da zaka yi indai dan Allah kake shi kuma akan ilimi kake shi ya kai ka ga irin wannan fitina ta tsinuwa da zagi da gaba da kafirtawa da fasikantarwa baya kaiwa ga haka wal furqa ijtihadi indai na Allah ne daga sai kake yi dai kai ka rarrabuwa da al'umma ka fita gefe ka zama dan bambanci dan kauracewa musulmai ka zama wanda kake ganin cewa kai da wanda suke goyen bayan ka ku kadai ne akan gaskiya duk musulmai akan bata suke a duniya bai kaiwa ga haka wat takfir balantana ka ce kafirai ne su wat taqatul balantana ka halarta kanka daukan makani ka yaki musulmai illa ma al-baghy sai inda ma can dan ta'adda ne kai a cikin addini jama'a kun ji ka'idar babu yadda za a yi kace din musulmai din masu bin tafarki ka zaba tattu ne kafirai ne fasikai ne zindiƙai ne sai inda ma can kai ma kana da wani ta'addanci a cikin tunaninka ka wuce makadi da rawa ne wajen hukuncin kai sai ka fada haka don ku kalla kuma jama'a da dama mutane akan wannan mahallin suke wajen hukuncin da suke ma abokin sabaninsu shine ba su da adalcin tsayawa daidai inda sabanin ya hukunta tsaya, dan dama shi sabani dole ya faru. Haka Allah ya riga ya tsara duniya, sunna Allah a cikin rayuwa dole a samu sabani. Da haka ba a taba samun wata rana da ta fito a duniyar nan da za a ce mutane sun hadu akan wani abu gaba ɗayan su al'ummar duniya ba, ba a taba ba. Dama can wali zalika khalaqa, ina fata mun gane wannan. To amma yadda mutane reaction din su, dabi'ar su, take-taken su wajen mu'amalantar sabanin cike hukunta wadannan iri ne su, masu ilimi ne ko jahilai, masu hankali ne ko wawaye, masu hangen nesa ne ko ko waɗanda suke masu ƙarancin hangen nesa, masu yi dan Allah ne ko masu yi da son zuciya, duka yadda suke mu'amalanta sabanin shi zai hukunta wannan gwargwadon hankalin su da hangen nesa su da ilimin su da tunanin su, gwargwadon yadda suke tafi da sabanin, gwargwadon yadda suke ƙara fadin sabanin da maida shi abun yi, maida shi shugul shagil, gwargwadon ƙarancin hankali, gwargwadon ƙarancin ilimi da ƙarancin gaskiya da kuma cewa dama ƴan ta'adda ne su a cikin addinin Allah. Ina fata mun gane wannan. Ka dauki wannan ka ta yin kiyasi da shi akan duk wani sabani da ka sani a yanzu contemporary ko a cikin tarihi, zaka same shi yana gudana ne ƙarƙashin wannan tsari, cewa mutane in dai suka yi sabani to za a samu rabuwa tsakankanin su. Amma rabuwan in ta zama ta haifar da kiyayya da gaba da kin juna, ko kuma a samu zagi da fasikantarwa da kafirtawa da kuma ƙarshe ɗaukan makami wanda shine ƙarke, to wannan yana nuni izuwa ga wanda duk yayi musharaka a cikin ɓangaren da suke wannan aikin, to dama a cikin ta'addanci suka fara sabanin, ba su fara shi da matsayin ijtihadi mai kyau ba, ko kuma koda sun fara shi da ijtihadi mai kyau, to along the line a cikin tafarkin sabanin sun zame sun wuce makaɗi da rawa. Allah ya tsare mu. Wa qad nahana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama anil qitali fil fitna, kuma annabi ya hana yaki a cikin fitina, ka shiga cikin fitina kai yaki, wato ya zama musulmai da musulmai suna fada da juna, annabi ya hana musharaka a wannan fadan. Wattafaqal fuqahu ala anna al imam al ja'ira, malaman fiqhu sun hadu akan cewa limami shugaba wanda yake azzalimi, sawun shugaban kasa ne, gwamna ne, ciyaman ne, shugaban wata ma'aikata ne, commissioner ne, headmaster ne, principal ne, mai gida ne, shugaban ku ne a kasuwa ko a wata harka, duk wanda yake kun yadda da shugabancin sa yana muku shugabanci, sai zama yana yin abin da yake zalunci, yana yin mugunta da ƙeta, baya kyautawa, yana yin asara san kai da san zuciya, ko mai annabi ya ce ayi yu'marun nasu bisabri, annabi ya umarci mutane da hakuri, ala jawrihi akan zaluncin sa wa zulmi da muguntarsa, wala yuqatilunahu, annabi bai ce su tashi su yaƙe shi ba. Amma kaga mu yanzu kullu abin da muke tani kawai mu yaƙa din, abinda annabin ya hana shi muke tunani ya za a yi shugabawa na kawai mu kauda shi, garin kauda shi sai mu fada cikin fitina ta ciki ta fitinar da muke ciki san da yake fitar da mu din, akalla san da yake fitar da mu ana cikin zaman lafiya, ko kuma muna samun wani bangare na zaman lafiya. Amma muka tashi yaƙan shi to ba za mu samu komai ba. Shine abin da yake faruwa yanzu a Suriya, musulmai sun dade suna gwada tawaye ba su taba cin nasarar shi ba, saboda ya saba wa addinin su. Kamar yadda ka san hatta jihadi musulmai ba sa cin nasarar shi in suka saba wa tafarkin addinin su. Dauki alal misali, dauki Uhud, sojojin musulmai ne, annabi ne komandan su, sahabbai ne, muhajiruna wal ansar wadanda Allah yake yana taimakon su yana ba su nasara, wanda Allah ma yake cewa shi yake jifa a madadin su, ma ramaita idramaita abada. Amma saboda sun saba wa ta'alim da sunnar Allah game da taimakon mutane irin su, sai Allah ya basu suka sha wahala, Allah ya basu aka kashe su, aka sharada su, suka ruga da gudu. Wannan fa sahabbai ne jama'a, komandan su ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam, kaga karewa komandanci kenan, wanda yake aiki da wahayi, shi kanshi manzo Allah aka ji mishi ciwo, aka raunata shi har aka fara tunanin ma an kashe shi. Manzo Allah bai taba samun kanshi a cikin yakin da aka bashi ainihin wato top time ya sha wahala shi da al'ummar shi irin wannan yakin ba. Duk saboda mene? Saboda an samu wasu a cikin sun saba wa ta'alim din. To wannan amma jihadi kenan, wanda yake tsakanin musulmai da kafirai. To balantana kuma a cikin fitina tsakanin musulmai da musulmai, mutane sun gwada tawaye ma sayyidina Usman farko kenan a cikin tarihi, suna ganin za su yi maganin abin da suke ganin ba daidai bane. Me ya haifar? Ya haifar da fitan da suka biyo baya kala daban-daban. Shi ya haifar da Siffina da Jamal, shi ya haifar da rigingimu tsakanin Banu Umayya da su da Banu Hashim, kuka ce Banu Abdul Muttalib, shi ya haifar da Shi'anci da Khawarijanci, shi ya haifar da Rafida, duk waɗannan fitintinin da ake ganin su yanzu a duniya da suke da alaka da aƙidu suna komawa ne can tale-tale kan wannan rigima ta wannan tawaye. Ahlul Baiti alaihimus salam da aka dinga ziga su cewa an kwace musu sarauta sun ta gwada tawaye ba ɗaya ba biyu ba. Sayyidina Husayn radiyallahu anhu ya gwada wannan tawaye. Me ya haifar? Shi ne haifar da waƙi'a wanda take daga cikin ma'asat na addinin musulunci da tarihi, ita ce Karbala. Haka bayan shi an samu mutane da suka gwada da yawa irin su Muhammad da Ibrahim ibn al-Hasan sun gwada ba su ji da daɗi ba. Wane ya gwada bai ji da daɗi ba? An taɓa samun zamanin da a ƙasar Andalus malaman gari ne fa su sama da mutum 600 karanta cikin tarihul Islam na Zahabi, suka zauna suka yi fatawa ma junansu cewa sarkin da ke rayuwa a lokacin matacce ne, fasiki ne, ba shi da aikin banda shan giya da mu'amala da mata da wasan cheese din nan da suke shatranj. Da aka kawo wannan ya kamata a cire shi. Ana cikin meeting din aka samu ne zagaya ya faɗa mishi. Basu ma kai ga tawayen ba fa, suna so su fito ne su ce wa jama'a a mai tawaye. Yasa aka zo aka kewaye gaba ɗaya anguwa da suke, ya ba sojoji ya ce ya halasta musu duk abin da ke ciki, duk abin da suka samu kowa ya je ɗabi ganima kawai. Haka aka dinga kama malaman nan ana kulle su a cikin buhu ana jefa su a cikin ruwa da ransu. Akwai wannan mai riwayar littafin Muwadda Yahya ibn Yahya al-Layth, ya daga cikin da suka tsira a wannan lokacin, wanda suka haura katanga suka fada kugi suka tsallaka su suka mamada labarin. Sai da sojoji suka yi mako guda suna operation a cikin wannan anguwa gaba ɗaya fa, ba wai gidan da ake mitin din ba. Suka rusa komai, suka kwashe dukiya, suka kama mata da ƴaƴan mutanen gari a matsayin bayi, suka kona anguwa gaba ɗaya. Duk wannan cikin musulunci aka shi saboda mai, saboda tawaye, saboda aka ce mutum sunan shi sultan jama'a, to bin shi ake a hankali. In ba haka ba zai yi barna. Akwai wata kasawa, akwai wata bushewar zuciya da Allah yake sa mutane da yake ce musu shugabanni jama'a. Bushewar zuciya kuma tana faruwa ne saboda shugabanci su ci suke gani yafi komai muhimmanci. Da haka ba su da awatif irin namu, wato ba su da emotions na tausayi da tunanin bai kamata ba. Duk abin da zai sabawa da kamatar mulkinsu ko, to ba sa ganin shi. Duk wani da ake ce mai shugaba haka yake, shi sa Allah ya rage musu baki. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. To da haka zaman lafiyanka da su shine ka buduka. Yanzu zazzaki wannan waya taɓa tunanin za a mishi abin da aka mai tsakanin baina ashaitin wa duhaha, saboda ya karya wata dokar da ake ganin ba za a iya karya ta hakura ba. To haka sarakuna, an samu sarki ya kashe uban shi, ya kashe ɗan shi, ya kashe matar shi, ya kashe abokin shi, duk wannan ba saba bane a tarihi. Ya kashe min aqrabin nasi ilayhi, ji abin da Abu Ja'far Mansur yayi ma abin nan ba Abu Ja'far ba, Harun Rashid yayi ma Ja'far ibn Yahya al-Barmaki, wanda Ja'far dan uwansa ne na shan nono, wazirinsa ne, abokin firarsa ne, amma ji abin da ya mushi, yasa aka kashe shi, aka yanka, aka rataye gawar shi akan titi, gaba ɗaya al'ummar shi, dangin shi da komai, sai da aka mai da su talakawa kafin gari ya waye. Daga 12 dare sun tashi firafa kafin gari ya waye, labari ya canza, duka an rufe su, wanda za a kashe an kashe. Mata kuma duk an mai da su talakawa da zawarawa da bayi da masu bara, kuma jiya su ne manyan gari, su suke da mulki, saboda ya lura suna ne masu kwace mishi mulki. Da haka tawaye an gwada ba ɗaya ba ba biyu baya ci, tawaye baya ci a musulunci, sama da musulunci suka yi ijma'i akan babu kyau tawaye. Yanzu kaga ƙasashen Larabawa da suka tada irin wannan tawayen a nan kusa da ake ce ma Arab Spring, dukkaninsu babu wata ciriba wannan tawayen, sawa'un Suriya ce ko Egypt ko Yemen ko Tunisia ko wacece ko Libya, babu gwaya ɗaya da ta ci ribarsa. Sai ya mai da su ma mataki aswa, worse than abin da suke a kai na da, na zaman lafiya ko tattali ko zamantakewa ko al'adunsu, an lalata musu ƙasashe. Din me ya kawo su?
me ya kai su mutane su tashi wai su ihu su ce ba su yadda ba su fito, to shugaba baya kallon yawan su, bai kallon cewa wai su ne al'ummar da yake mulki, zai ta kashe su ne kawai dan mulki shi tabbata. Abin da aka ce kenan, an taba samun abin nan minista a kasar Misra zamanin ainihin khilafa ta kafin Al Ayyub, wanda ya sa aka kona gari gaba daya, garin Fustat, an ce kwana 48 garin yana ci da wuta, da duk mutanen cikin gari ya ce a kona su, sai dai wanda ya gudu da ya tsira da ranshi. Har yanzu ana cewa ba a taba ganin hukunci na shugaba irin wanda ya kai wannan zalunci ba, inda ba Nero ba na can tarihin kasar Italiya da shi ma ya taba kona gari, amma dai a cikin musulunci ba taba samun da irin wannan ta'addancin ba. Kona sai ce a kona garin gaba daya, har yau garin bai taba komawa yadda yake da ba, garin Fustat kasar Misra. Al-Wazir Shirau shi yasa aka kona shi, aka kona garin. So da haka musulunci bai yadda da ka'ida ta tawaye wa jama'a, bai yadda a tashi wai a ce a tashi a yi zanga-zanga a ta da zaune tsaye ko a mutu ko a yi rai ba, komai girman laifin da shugaban yake. Inna ma idan aka samu haka to sai a nemi mai maslahar da za a bi, sannan kuma ya zama maslahar manya ne za su hukunta ta, manya akan ilimi da shekaru da dattaku da sanin ya kamata, ba ghawgha'un nasu ba, ba kawai jahilan gari da 'yan iska kawai za su ta ihu a ce abin da za a yi kenan ba. Kuma gane da kyau jama'a, sanda aka yi rikicin 2011 na zaɓe ba haka 'yan iskan gari suka dinga ihu suna ta kashe-kashe da ƙone-ƙone a garuruwan Najeriya ba, kafin mako ya zagayo duk sun yi nadama aka dinga kama su a nan barikin zare, hayar suka dinga shan fitsarin ma ya daina fitowa, saboda baka sha komai ba da nama kai fitsarin, yunwa da bala'i ta dinga kashe wasu suka zautu, saboda sun yi aiki da kawai atsifa ne da tunani. Sanda suka fara din mutane gani suke daidai ne abun, yayi kyau kar annan musu ba mu ji dadi ba, ya saba wa tafarkin addini jama'a, ya saba. To ya kamata mu da muke cewa ahlus sunna ne kullum mu dinga tunani mai zurfi kafin abin da zamu aiwatar, me yayi aqibar sa, sannan shin farko ma tukunna ya dace da ka'ida addinin mu, ko ko kawai idan mun yi fushi ko an cuce mu kawai shikenan sai mu rabu da asalin ka'ida da muke rayuwa akan ta, sai mu kama yin abu irin na mahaukata ko jahilai. Lokacin da ake ta wannan intifada a kasashen Larabawa, ai ta kusa ta zo kasan nan, mutane sun fara tunanin to ko ma zamu fara wannan fitowar ne, Allah ne ya kiyaye kawai, saboda mun iya kofi dama, mun iya komai muka ga na Larabawa ko na Turawa mu ce zamu gwada. Kuma lokacin zamanin Goodluck ne yayi, wato ana cikin kuncin da a irin tunani na mahaukata, to ya kamata a yi haka din, ya kamata a fito a yi bore, tunda kafiri ne dama ba ma san shi, dama ba mu zabe shi ba, dama kaza mu ma fara fitowa muna cika garuruwa da filaye, kuma muna yin zaman dirshan a wuraren tararruka yadda suka dinga yi a kasar Misra. A kasar Misran da suka yi ran da aka tashi kawo karshen abu, tankokin yaki fa aka dinga fitowa da su da masu zuba ruwan zafi, suka dinga kona mutane, dubban daruruwan mutane ne a me suke ci mishi maidanu tahrim. Haka aka zo tsakar dare, kawai dare ya raba, aka zo da motocin yaki da mofo suka kewaye mutane, kawai suka dinga bude musu wuta suna jika su da ruwan zafi, dole kowa ya watse, hayo kuma babu wanda ya dawo, da wanda ya tsira da wanda ya mutu kowa ya kama gaban shi, kuma ba a canza abin da yake ba. Allah ya tsare mu. So da haka musulunci jama'a abin da yake umarni da shi shine hakuri akan zaluncin shugabanni ba tare da yakansu ba, sai a tashi kuma a yi ta karantarwa da kokarin kawo gyara ta fuskar abin da addini ya halatta. Waja al'amru fil kitabi was sunnati bi islahi dhati bi islahi bil islahi bainal mu'minina idza qatal, wancan tsakanin talakawa da shugabanni kenan. To tsakanin kuma talakawa isu idan suka yi hayaniya, suka yi fitina, kungiya kaza da kungiya kaza, ko addini kaza da addini kaza, ko mazhabi kaza da mazhabi kaza, ko masu goyon bayan jam'iyya wala da jam'iyya kaza, idan suka yi fitina ya za a yi, Qur'ani da sunna sun yi umarni ne da a tashi a sulhunta tsakankaninsu. Fadin Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, har zuwa ainihin ayoyin da suka zo da bayani akan wannan. Al-Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari yayi babi musamman, yace babu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, babin da ke bayani akan yadda ake yi idan wasu kungiyoyi a cikin mu'mine sun yaki, ya fara cewa fasammahumul mu'minina, Allah ya kiraye su da suna mu'minai a san da suke yakan jurin suna nan a mu'minai. Bukhari ya kawo hadisi kissan Abu Bakrata wanda ya ga wani daga cikin manyan tabi'ai shine abin nan Al-Ahnaf ibn Qais ya fito da makamin sa zai je ya shiga cikin rundunar yakin Siffina ta bangaren Sayyidina Ali. Sai yace ina zaka je? Yace zan je in taimaki wannan mutumin da aka zalunta ne. Sai yace to bari in gaya maka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake cewa idza qatalal mu'minani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Karka shiga wannan fada, karka shiga wannan fada. Shi sa malamai muhaqqiqai suke cewa daga cikin sahabbai waɗanda suka janye jikin su daga wannan fitinar sun fi dacewa da asalin gaskiya. Sablai dan Umar su Muhammad ibn Maslama da irin Abu Bakar ta dinnan da makamantan suna nan kadan waɗanda ba su goyi bayan kowa tsakanin Muawiya da Aliyu ba wajen su yaƙi ɗaya daga cikin su. Duk da Aliyu shine sahibul haqq akan ta hakiki, amma su suna ganin rashin dacewar aukawa ƴan uwansu musulmai da makamai. Ba za su iya zare takobin su su kabbara kuma su kan musulmi ba, ba za su iya wannan ba, sai suka koma gefe. To waɗannan inda ta haqiq sun fi dacewa da nasibi mafi girma na gaskiya. Allah ya tsare mu. Wa ammal faslu tali fa huwa min ahammi fusulil kitabi. Fasli na gaba yana daga cikin faslai mafiya muhimmanci ma littafin. Wa yatakallamu fihi ibn taymiya anil mutakallimina. Ibn taymiya na magana a cikin wannan faslin ne game da ƴan ilmul kalam min al mu'tazila, daga cikin mu'tazilawa wal asha'ira da ash'ariyawa. Alladhina yu'azzimuna al kalama, wanda suke girmama ilmul kalam. Hatta yaj'aluna masailahu qat'iyya, har suna ganin duk abin da ilmul kalam yace to hukunci ne yanke bayi da canji. wa yuhinuna min amril fiqh, suna raunata al'amarin fiqh. Hatta yaj'aluhu min babiz zununi lil 'ulum, har suna cewa ma fiqh zanniyat ne, zato ne, bayi da tabbas, ba ilimi bane. Haka duk aka lakana mana wannan tunanin cewa ai da abin da ke cikin fiqh ko zato ne, babu tabbas. Ibn Taymiyyah ya ce wannan kanshi tunanin kuskure ne, kuskure ne, saboda tunanin falsafa ne. Suna ganin masu aiki da abin nan Mu'tazila da Asha'ira, masu aiki da falsafa, suna ganin abin da ke cikin falsafa su shine gaskiya, shine suka yadda da shi, shine komai. Amma abin da ke cikin ilimin fiqh to wai zannu ne, zato ne. Thumma innahum sannafu fi usulil fiqh, sannan kuma waɗannan malaman suka yi rubuce-rubuce a cikin usul fiqh. Wa ja'alu awwala mas'alatin minhu, suka sanya babi na farko da suke magana a kan shi a cikin usul fiqh. Hiya al-kalamu fi hadd al-fiqh, suna magana a kan ma'anar fiqh, definition na fiqh. Wa zakaru fiha, a cikin wannan definition suka ambaci anna al-fiqh min babi dhununi, wai fiqh gaba daya abubuwa ne na zato. Li'annahu mabniyun ala al-hukmi bi khabari al-wahidi wal-qiyasi wal-umumi wadh-dhawahir, saboda ana gina shi ne akan hukunci da hadisi wanda yake ahad ko wani kiyasi ko wasu umum, wasu ka'idoji amma ko kuma abin da yake zahirin nassi. Wai innama tufidu dhan, suka ce kuma duk waɗannan abubuwan ba tabbas bane, zato ne kawai. Fa kaifa yaj'aluhu al-fuqaha min al-ilm, to ta yaya za su lissafa wannan matsayin ilimi? Kaji inda suka zo mana da wannan gurgul fahimtar ta cewa fiqh ai ba ilimi bane, ai zato ne, saboda ba sa mishi kallon wata kima. Abinda suke kimantawa shine wannan mantiqul yunan da falsafatu aristo, ita ce duk abinda ta tabbata to suna ganin shi yaqini, yaqini kamar fitowar rana. Amma abinda ya tabbata cewa misali sallar jana'iza fardu kifaya ce, misali kaga wannan ai hukunci na fiqh ko, to suna ganin wannan hukuncin fa kawai an dai faɗa ne, amma ba a sani ba gaskiya ne ba gaskiya bane, Allahu a'lam. Amma idan suka ce ai qiyasin mantiki ya nuna cewa kaza, al-musnid wal-musnad ilayhi ko kaza ko kaza da suke fada, to wannan shi daidai ne har abada. To ganin muhimmancin shi da suke, shi sai suka amince da shi, dan shi suka sani. In ka lura da ɗabi'ar mutane yanzu, misali mutumin da ya san economics ya kware a kai, za ka ga duk abin da ke ciki ya imani da shi. Amma abin da za ka gaya mai a cikin hadisi, to sai ga yana dan tatowa alagata mala wannan anya ko a dai duba, saboda imanin shi akan wannan yana da shakin ko. Amma ƙa'idojin da ya sani na mathematics ko na economics ko na geology ko na physics, to su yayi amanna da su imani wanda yake rasikhi, imani da ya riga ya zauna a zuciyarsa. To haka malaman nan da suke masana na ilmul kalam suka kasance kuma akan haka suka gina littafin su na usul fiqi kamar da aka ambata wa yurd ibn taymiya ala hadha al kalam raddan mufassalan wa yadhkuru anna masail al qat'i wan nafsi wal ijma'i fil fiqhi aktharu bi kathirin min masail al ijtihadi wal khilaf ibn taymiya yayi raddin wannan magana dalla dalla kuma ya bayyana cewa mas'alolin da ke cikin fiqhu wanda suke da hujjoji na qat'iyya hujja ce qarara da nassi wanda yake baya daukan ta'wili da ijma'i da akai akan su a cikin fiqhu sun fi yawa fiye da mas'alolin da suke hukunci ne na kokarin wani malami da kuma mas'alolin da suke akwai sabani akai abubuwan da suke akwai tabbas akwai nassi akwai yaqini akwai hujja sun fi yawa akan abin da babu hujja din wantaqala ibn taymiya ba'da zalika ila al-kalami fi masail al-aqida sannan ibn taymiya kuma ya koma ya fara magana akan mas'alolin aqida waja'ala madkhalahu ila zalika al-kalam al-lafz al-haraka ya fara magana ne anan game da lafazin al-haraka motsi akwai qadiyya lafazi muhdath da aka kawo dangane da ainihin wato duk wasu abubuwa dake magana akan uluwi da nuzulin Allah da itiyan da makamantansu sai su dinga cewa to yanzu nan kuna cewa Allah yana motsi kenan motsi kuma siffa ce ta halittu waɗanda suke da rai irin na mutane da aljanu da dabbobi wanda suke iya mutuwa wanda kuma in sun motsa to za su gusa daga inda suke ne zuwa inda da bacin suke ba wannan magana yayi ta karkashin wato binnan kokarin maida martani ga aqidu munana allazi asbatahu ta'ifu min ahli sunnati wal hadith wanda an samu malaman sunna da hadisi sun tabbatar da ainihin wato lafazin haraka wanda suke kokarin fassara irin fadan Allah hal yanduruna illa an ya'tihum Allahu fi dhulalin min al-ghamam hal yanduruna illa irin waɗannan ayoyin da suke cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da ire-iren su wanda suke bayani akan Allah yayi ja'a ko yayi itiyanu ko makamantan su ko yayi nuzuli a cikin hadisin nuzul misali to wasu malaman sun fassara haka wana fahu tawaifu min al-fuqaha'i wal mutakallimina wasu bangare kuma daga cikin malaman fiqhu da malaman ilmul kalam su kuma suka kore haka wa ankara ibn taymiya ma za'amahu qaulun min ta'wilil imam ahmad ibn hanbal li lafzil maji'i sannan ibn taymiya kuma ya kore abinda wasu suka nemi su kawo cewa ai imam ahmad ma yayi ta'wilin lafazin al maji'u wa qala yace fal mashhur inda ashabi ahmada ibn taymiya yake cewa abinda ya tabbata daga daliban imam ahmad annahum la yu'awwiluna sifati allati min jinsil haraka ba sa ta'wilin sifofi wadanda suke nuni zuwa ga motsi kalmaji'i wal itiyan wan nuzuli wal hubut wad dunu wat tadalli kaman duk ire-iren wadannan sifofin almaji' al itiyan an nuzul al hubut ad dunu wat tadalli akwai maganganu ne da aka ruwaito a cikin tafin kitabul mihna na hanbal ibn ishaq wannan dan uwan imam ahmad ibn hanbal wanda ya littafi ba da tarihin labarin wannan mihna ta khalqul qur'an to a ciki ya ambaci cewa imam ahmad ya kafa musu hujja su masu cewa qur'ani zancen Allah ne irin kafa hujja ta kure da irin abin da kuka yadda da shi masu cewa kai qur'ani binnan ne halitta ne ko da suka ce wai ai ga hadisi yana cikin bukhari kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama baqara da alu imran za su zo ka annahuma ghamamatan kaman wasu giragizai ci to ko zuwa baya yiwa sai ga halitta dan haka su ma halittu ne to sai yace musu me za ku ce game da fadan Allah hal yanduruna illa an ya'tihum Allah tunda kuma su suna ƙaryata itiyanu din na Allah ibn taymiya ya kafa musu da irin hujja ta kure su da irin abin da suke akai to sai wasu suka dauki wannan magana suka ce wannan na nuni zuwa ga ibn taymiya shi ma ya tawilin wannan siffa ne da haka kuma suka yi ta yada maganganun har kamar ya zama sanannen abu wajen masu fadan wannan maganganun ash'ariyawa amma hanabila irin su ibn al-jawzi da makamantansu zamu bi magana akai insha Allah da irin raddin ma da aka mai musu bayanu kadhibul muftari ala abul hasan al-ash'ari da makamantan da tafi irin waɗannan wanda suka zama raddoji ga irin waɗannan aqidun wa fi safhatil hadiya wa thamanina min al-juz'il awwal yabda ibn taymiya bi tatabbu'i kitabir risalatil qushayriyya li abi ishaqa abdul karim ibn hawazin al-qushayri daga shafi na 81 a juz'i na farko Ibn Taymiyyah ya fara bibiyar littafin Ar-Risala al-Qushayriyya. In kun tuna a darasin da ya gabata ko na kafin shi mun yi magana akan wannan mutumi Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin al-Qushayri wanda babban sufi ne daga cikin sufaye yana da littafi Ar-Risala al-Qushayriyya wata ke littafi ne na tarbiyyar zukata da bayani akan ka'idoji da tafarkin su. Ibn Taymiyyah ya yi wannan littafin raddi dalla dalla wa yatanawalu mawdu'atin adidatan yana bin mawdu'o'i daban-daban min hadha al-kitabi al-littafin bit-tahlili yana tattauna su wan naqdi yana warware zare da abawa wal munaqashati yana yin dabdala akan su wa yad'uhu hadha ila an yanqula wannan kuma ya tirsasa ma Ibn Taymiyyah zuwa ga kwafo nususan kamilatan zantuka cikakku min hadha al-kitabi yakan nakalto magana ya fade ta sannan ya raddinta summa ya'qibu 'alayha sannan ya biyo baya yana cin diddigin magana muwaddihan wajhata nadhri yana bayanin fuskar shi yadda yake fahimtar abu fiha game da magana ala dawi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam yana wannan bayanan ne a bisa fuskar fahimtar qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad istaghraqa hadha al-amru akthara kitab al-istiqama wannan tattaunawar akan littafin risalat al-qushayriyya ya dauke mafi yawan littafin fiye da rabin littafin duka magana akan wannan mas'alolin ne hatta asbaha min al-mumkin al-qawl bi anna ahamma mawdu'in tanawalahu kitab al-istiqama huwa at-ta'liqu ala kitab risalat al-qushayriyya ta yadda zaka iya cewa ma daidai ne a ce mafi muhimmancin abinda littafin al-istiqama yayi magana akan shi shine ta'liqi akan littafin al-qushayriyya ta malam Abdul Karim Ibn Hawazin faqad istaghraqa al-juz' al-awwal min as-safhati al-wahida wa 80 ila nihayati wannan juz'i na farko tun daga shafi na 81 har karshen littafin tika magana ne akai wastaghraqa safahatun adidatun min al-juz'i al-thani sannan a juz'i na biyu ma kuma tun daga kan farkon shi min awwal al-juz'i zuwa shafi na 124 duka bayani ne akan wannan min al-maqsudati allati min al-maqsudati hatta zaharu safatil 70 wal 100 minha abinda yake nufi shine daga shafi na 81 a juz'i na farko a cikin rubutun hannun har zuwa karshen shi sannan daga juz'i na 1 da yasa va'un da ka gani yana nufin zaharul waraka sai dinga amfani da su akwai zaharul waraka akwai kuma ainihin wato abin nan batnul waraka zaka shi kuma ya samu shi ba'un ciki da wajen takaddar ina fata mun gane to daga wajen takadda ta 122 har zuwa ta 170 duka karatu akan wannan littafin wal mawdu'ul awwal alladhi yatanawaluhu ابن تيميه من الرساله القشيريه ما ذكره القشيري من اعتقاد مشايخ الصوفيه محلي na farko abu na farko da ibn taymiya ya fara tattaunawa akan shi game da littafin qushayriyya shine bayani akan aqidar sufai fa innahu dhakara min mutafarriqati kalamihim domin shi qushayriyya ambaci zantuka daban-daban na su sufai ma yusadallu bihi ala annahu ya kawo a matsayin hujjoji da za su nuna cewa kanu yuwafiquna atiqada kaseerin min al-mutakallimin al-kullabiyyah wal-ash'ariyyah cewa su ɗan dariqa ɗan sufiya suna da wasu aqidu da maganganu waɗanda suka yi daidai da aqidan ash'ariyyawa da kullabiyyawa wa zalika huwa atiqadu abul qasim alladhi talaqahu an abi bakr ibn fawrak wanda kuma wannan aqidar duk wannan magana Ibn Taymiyyah ce wannan aqidar ta ɗan dariqa sufai da ta dace da ash'ariyanci wajen nafyus sifat da ta'awilin su ta dace da kullabiyanci wajen nafyus sifat da ta'awilin su da makamantan su ita ce aqidar sa shi malam Abul Qasim al-Qushayri din kuma wannan aqidar ya koye ta agun malaman sa ne irin su Ibn Fawrak Abubakar Ibn al-Fawrak da kuma Abi Ishaq al-Isfirayini zai zo duk zai mana maganganu akan waɗannan in Allah ya so idan muka ji kowanne malami da aka ambata irin wannan zamu mishi tarjuma takaitacciya dan a san waye shi kamar yadda ake tarjuman mutanen kirki da wanda ma ba a san kirkin su ko rashin kirkin su ba kuma dole ne a tarjuma mutanen banza domin Qur'ani ma ya tarjuma su ya kawo labaran annabawa ya kawo labaran waliyai da salihai ya kawo kuma labaran takaddare irin su Fir'auna misali da makamantansu to a takeice amma Abu Bakar ibn al-Fawrak malamin su Baihaqi ne wanda shi ya saka Baihaqi a tafarkin da ya samu kanshi na ta'awilin sifat Allah ya gafarta musu gaba daya sunan shi Muhammad ibn al-Hasan al-Ansari al-Asfahani babban malamin fiqh ne ba Shafi'i ya zo a cikin tarihin sa kamar da Imam Az-Zahabi ya ba da labari a cikin Siru Alamin Nubala da Ibn Khillikan a cikin littafin وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان من ذوي الملك والسلطان يبعد لبارن سكبعد لبارن شوى أنكشي شيني تهاني قبا دا أكباش يشا سركي ونن زامني نيسا أكباش قبا يشا سبو دو تموغور مغانا دي فتا واتشي بمادا چي أدنغ ممي تاتوا الله يغفر تامش إنو ونن تأويلن دي سكي يينينا مغنغرو يكيشي غشيوى شينا قدرت شوى وي Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsayin annabi ne kawai san da ya rayu amma tunda ya rasu to annabta sama ta kare da haka ya hukunta wa kanshi cewa su suna da ƴancin yanzu su faɗi abin da zai sabawa abin da annabta take akai ya kudirce wannan magana ya faɗe ta sarkin nan ya ga kai wannan batashi ta kai ta kawo da haka yace kawai a bashi guba ya shaye mutu aka kashe shi ta hanyar wannan guba a shekara ta 406 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekarar 1033 kenan a yau karanta littafin annubumul zahira fi akhbarin misr wal qahira da littafin ainihin wato tarihu dimashq da wafayatul a'yan duk sun bada wannan labari ibnu abubakar ibnu al-fawrak malamin fiqh ne na shafi'iyya sai kuma abu ishaq al-isfirayni shine ibrahim ibnu muhammad ibnu ibrahima al-isfirayni isfirayn din sunan wani gari ne a can kasar Khurasan kamar yanda kace kasashen da suke da alaka da kore Afghanistan ko makamantansu ana mishi lakabi da Rukunuddin babban malami ne daga cikin malaman usulul fiqh shi ma a mazhabin Shafi'iyya ya rasu da shekara 418 kamar shekara 1000 da shekara 21 kenan a yau wannan malami sune malaman shi sune malaman shi da suka koya mishi wannan aqida ta sufanci da aqida ta tayi kama da ta ash'ariyanci wasabitu as-sahih an akabir mashayikh sufiya yace alhalin kuwa abin da yake ingantacce tabbatacce daga manyan mashhuran malaman sufaye cikin magabata karni na biyu misali da abin da yake kusa da wannan karnin mithlul fudail bin iyad kaman al-imam fudail ibn iyad rahimahullah wanda fudail kowa ya san labarin shi babban sufi ne babban wali ne na Allah da ba mutumin kware bane ma an ce barawo ne ma mai tara hanya kamar da ainihin wato Abu Nu'aym al-Asfahani ya ba da labari a cikin Hilyatul Awliya da shi da al-imam Adh-Dhahabi a cikin Siru Alamin Nubala da kafin Dhahabi al-imam Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi kima ya ambata a cikin littafin tarihi kuma daga Baghdad cewa ya ma fita sata ne wata rana ya je tara hanya sai ya ji wani alaran ma yana sallar dare yana karanta alam ya alil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq sai ya ce kawai laqad ana shi lokaci bai yi ga mutane da zasu tuba su koma ga Allah bai ce gaskiya ne lokaci yayi ashe diskancin da yake dama da ilimin shi ko mun gane to shikenan kawai sai ya tuba ya fasa wannan sata yace cikin daren ma yana jin yana jiyo iska na kawo mishi magana wasu matafiya da suka yi da zango suna cewa bari mu zauna anan har gari ya waye saboda matsiyacin nan Fudail yana nan akan hanyar nan su ba san ma lokacin ma kuka yake ta ya riga ya tuba ba shine yaje gun malamai suka bashi fatawa cewa ya koma kasar Makka yaje ya tuba a harami yaje ya zauna ya ta ibada da salati da tawafi da azumi iyakar rayuwarsa wali ne musajabud da'awa yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da littafin Abu Dawuda Ibn Majah ne kai fitar da hadisin sa ba Fudail dai Iyad siqani min as-siqat ya rasu ji da shekara 187 insha Allah Allah ya gafarta mishi da shi da sai ya ce kaman Fudail dai Iyad to shi sufi ne na gaskiya akan tafarkin salaf haka wa Abi Sulaimana ad-Darani Abu Sulaymana shine Abdurrahman ibn Ahmad ibn Atiyyah Darani mutumin garin Dariyan wanda ya rasu kode shekara ta 212 ko kuma 215 bisa wani kauli da malamai suka fara haka da Yusuf ibn Asbat to Yusuf ibn Asbat kamar yadda ainihin al-Imamu Ibn al-Jawzi Abdurrahman wanda ya rasu da shekara 597 yake ambata al-tafin shi mai suna talqihu fuhumi ahli al-asari fi uyun at-tarikh was-siyar yace mutane masu suna Yusuf ibn Asbat guda uku ne akwai wannan da yake magana anan shine Yusuf ibn Asbat ibn Wasil al-Shaybani wanda yana daga cikin malaman al-Imam Sufyan al-Thawri ya hadisi daga gare shi wani malami ne da ya dinga azumi ya ta'azumi kamar da Zahabi ya ba da labari cewa hatta wuswisa har ya dan zauta haka ya dan zama wani dan tababbe haka saboda yawan yunwa da takaka ta riga ta gama cinye wa hanjin shi karanta tarihin shi a cikin littafin abin nan mir'atu zaman fi tawarikh al-a'yani na Sibt ibn al-Jawzi jikan shi ibn al-Jawzi din ya ambaci wannan labarin to akwai wannan sannan kuma akwai Yusuf ibn Asbat ibn Ali al-Muzani al-Mawsili akwai kuma Yusuf ibn Asbat wanda yake mai riwaya daga Yahya ibn Abdul Malik wannan da yake fara anan shi ma wani babban sufi ne wanda kaji saboda tsaba azumi sai da yinwa ta huda shi akwai kuma wa Huzaifata al-Mar'ashi wanda dalibin sa yana sauri ne shi ma wa ma'rufun al-Karhi ma'ruf ibn Fayruz al-Kharki ma'ruf ya rasu shekara ta 200 daidai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Bagadaza babban sufi ne daga cikin waliyai Imam Ahmad dan Hanbali ma suna zuwa majalisin sa su da su ya dan ma'inu suna sauraron wa'azin sa ya tasa su kuka saboda iya wa'azin shi da tuno lahira da sauransu yana daga cikin mutanen da aka ba da labari masu rayuwa a cikin makabarta baya zama a gari a makabarta yake kwana saboda yana cewa mutanen gari sun iya sharri da gulma da ƙarya amma yayin da ya zauna cikin makabarta ba wanda zai zage shi ba wanda zai zaga sai ya zauna lafiya in gari ya waye tashi dawo cikin gari ijtihadi shikenan ko والجنيد ابن محمد ده كما ابو القاسم البغدادي مال الجنيد ابو القاسم البغدادي wanda ya rasu da shekara 297 shi kuma karshen karni na biyu kenan da wasahal ibn abdullah tustari sahal ibn tustari wanda shi kuma ya rasu shekara 283 wadannan duka al-imamu ibn taymiya yake kawo mana misalin sufaye irin nada wadanda suke sufaye ne amma kuma aqidin su masu kyau ne yace minhum wadannan duk an tattara labaran su yuwatiqu ma kana alaihi salaf wadanda suke akan abin da ya dace da salaf wa qad jamaa kalamuhum fi zalika ghairu wahid maganganun su da suka yi na sufanci an same su a cikin littafai kala daban-daban an tattara su a cikin littafai minhumul kalabazi الإمام محمد ابن إبراهيم الكلابازي يتترى مغنغنون سؤال كلتا بشيكاشين ما لا يأمبتا التعرف لمذاهب التصوف مالا كلابازي يرى يوني أكرنينا يرسو شكات أيوكو دتمان ومعمر ابن زياد الأصفهاني وأبو عبد الرحمن السلمي دوالا ننسني لتفاي سنتترى لاباران إرى إيران kalabazi ya tsara labaran ire-iren waɗannan mutanen su Mu'ammar ibn Ziyad al-Asfani da Abu Abdurrahman al-Sulami ya ci gaba da adafin su ne akan waɗancan wa qad zamma mashayikh as-sufiyya ilm al-kalami wa khalafu i'tiqad al-kullabiyyah wal-ash'ariyyah kuma an tarar da cewa malaman ilm al-kalam din su na farkon sun zargi amin sufaye sun sabawa aqida ilm al-kalam waɗannan sufayen na gaskiya aqidar su ba irin ta ahlul kalami bane sannan aqidar su ba irin ta ash'ariyya ce da kullabiyya ba hasali ma an same su da yawan zargin ash'ariyya da kullabiyya akan cewa batattu ne lokaci ya kure zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik